sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Asabar 27 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger yau ake bikin kaddamar da ayyukan wata sabuwar jam'iyyar siyasar matasa da ake kira ADD Zakara. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai da kadattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma a takaice. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. An kashe mutane 15 ciki har da kananan yara 6 da yammacin jiya Juma'a a wani musayar wuta da ya barke tsakanin jama'an tsaron Sri Lanka da 'yan bindiga da ake alakanta su da hare-hare wadanda aka kai akan otal-otal da kuma mujami'u a ranar bukin Easter. 'Yan sanda sun ce musayar wutan ta barke ne yayin da wasu mutane uku suka tarwatsa kansu a wani farmaki da suka kai a wani gida a gundumar Amfara a tsibirin da ke gabar teku. An gado wata mace da mummunan rauni tare da wani yaro a yau Asabar a lokacin da ake gyaran gidan da ke a gundumar Kalmuna wanda ke gabashin kasar. An kwantar da matar da kuma yaron a asibiti. Bayan tashin hankalin na bayan nan, shugaban kasar da ake kira Metropila Sirisina ya haramtawa wasu kungiyoyi yin aiki masu tsaurin ra'ayin Islama wadda ake zato su ne suka kai hare-hare na ranar bukin Easter. Suka kashe sama da mutane 250. Sisirina ya yi amfani da ikonsa na kafa na aiwatar da umarnin gaggawa ya dakatar da waɗannan kungiyoyi da ake kira National Tawhid Jama'at da kuma jama'atai Muhalli Ibrahim. Ma'aikatan agaji a yau Asabar sun kwashe tarkace domin kimanta barnar da ruwan sama kamar da bakin kwari ya yi a arewacin Mozambique, lamarin da ya haifar da samun wato fargabar samun ambaliya da gocewan laka na kwanaki biyu bayan mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta kada a kudancin nahiyar Afirka makonni wanda na farko ya kada makonni 6 da suka shuɗe. Mahaukaciyar guguwar Kenneth da ta kada a ranar Alhamis tare da iska mai tsananin gudun kilomita 220 cikin sa'a ɗaya, lamarin da ya sa ma'aikatan ceto suke kashe da ganin irin ambaliyar da za a iya samu da kuma gocewar laka wanda zai iya jefa kusan mutane 700,000 cikin haɗari. Da safiyar yau Asabar ne ma'aikatan gaggawan suka isa garin Pemba mai tashar jirgin ruwa da kuma lardin Cabo Delgado da ke babban birnin kasar domin kimanta barnar da aka samu a wuraren. Hukumomi sun ce kusan gidaje 300,000 waɗanda galibinsu daga arewacin lardin ne suka lalace. Bayan kimanta matsayin barnar da aka samu a lardin Makomiya, shugaban wata kungiyar agaji ta kasa da kasa da ake kira CARE a gundumar da ake kira shi Muhammad Dao ya ce yana ganin cewa wato za a samu ambaliya mai yawan gaske da kuma gocewar laka kenan. Don haka mutane da ke wannan yanki suna buƙatar matukan taimako da ya kamata a kai musu. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani wato wuni ɗaya kafin zaɓen da za a yi a gobe Lahadi kenan a ƙasar Spain, manyan 'yan takarar ƙasar da sun shirya ganawa da iyalai da kuma abokan arziki. Prime Minister kasar Pedro Sanchez ya kai ziyara a kauyen mahaifinsa inda yake wajen wato yankin Madrid kenan kane yake waya a wani unguwa dake yankin Anchuras. Shi ko dan takarar jam'iyyar Popular da ake kira Pablo Casado ya kwashe lokaci ne yana zaune tare da iyalansa a wani gidan katako dake kusa da Las Nevas del Marques. Ana fafata wannan zaben ne tsakanin jam'iyyu na masu ra'ayin gurguzu mai mulki da kuma sauran jam'iyyu da dama da suka hada da sabuwar jam'iyya ta masu ra'ayin 'yan mazanjiya wanda ake kiranta Vox a takaice mai alaka da hadakar kungiyoyin 'yan mazanjiya a nahiyar Turai. Shugabannin duk jam'iyyar da sun yi matashiya ga masu kada kuri'a cewa su yi watsi da masu ra'ayin mazanjiyan. An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu a Najeriya kuma aka yi garkuwa da su. An harbe dan sandar da ke busu rakiya har lahira. Ta bakin mai magana da yawunsa, kamfanin man fetur na Shell a Najeriya ya tabbatar da faruwar lamarin cikin alhini na harin da aka kai wa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'in tsaro na gwamnati a yankin Rumuji a jihar Rivers akan hanyar da ta hada yammacin jihar da kuma gabashi. Wata majiya da aka saka ya ta fada wa kafafen yada labarai a Najeriya cewa 'yan bindigan sun yi wa mutanen kwantan bauna ne suka kai musu harin. Mutanen suna kan hanyarsu ne daga jihar Bayelsa zuwa Rivers inda maharan suka afka musu a ranar Alhamis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger yau ake yin bikin kaddamar da ayyukan wata sabuwar jam'iyyar siyasar matasa da ake kira ADD Zakara mai aƙidar samar da sauyi da zai baiwa ƙasar damar ci gaba. Wakilin muryar Amurka Suleiman Barma daga Yemen na ɗauke da rahoton.
Dakin taro na kungiyar matan Niger AFN kenan da hantsin wannan Asabar 27 ga watan Afrilu, lokacin da magoya bayan Alliance pour la Démocratie et le Développement ADD Zakara ke bikin kaddamar da wannan sabuwar jam'iyya mai hangen samar da sauyi a Niger. Malam Hayya na Masa shine shugaban rukun kwariya.
Bamu ta wanga gwamnati na adalci ko wanga duka gwamnatoci na suka zo ko wanda ya taka tashi rawa. Amma har yanzu dai akwai matsaloli. Niger duka arzikin da gare ta a cikin kasar ta kaga za a ja yau a ce har yau mu ne na karshe. Ga mutu barkalla da matasa da yawa ba ilimanta da yawa, amma har yau duka sashin duniya a shekara duka an tsara su aka yi klasin su sai a ce Niger ce a ta baya. Wannan muka ce bai cancanta ba saboda mun san matsalolin, shine muka ce mu za mu zuwa da sabuwar tahiya saboda
shimfiɗa adalci a mashara'antu na kan gaban batutuwan da jam'iyyar ADD Zakara ke fatan baiwa fifiko da zaran ta samu yardar talakawa a zaɓuɓɓukan 2021.
Justice, shari'a a cikin ƙasa ya kamata a girmama ta, a ƙarfafa ta. Duka abin da gani wani ta'addanci, wani abin ga rebellion, wani minene da gari ba abin da an muhalin shi sai rashin tsaya bisa ga doka, sai rashin adalci. Shi ne ka duka waɗannan abubuwa da gani saboda in babu adalci ba a bunƙasa arzikin ƙasa, sai ga ƙasa da arzikinta amma duk arzikin an kwashe an maida shi ga ƴan kwallakin mutane. Ko ka zo gidan likita kana da ciwo abin ya mace ka sai a banza da kai saboda kai talaka ne, wani shi zo wani mai hali ko wani mai iko ya zo ya shiga ko ya kawo wani mai magani kai kana nan zamne.
Mataimakiyar shugaban jam'iyyar Madam Muhammadu ya gana na ganin bukatar damawa da mata don bambanta tafiyar ADD Zakara da sauran jam'iyyun da suka gabace ta.
Mu samu ma mata ƴan uwanmu surtout les jeunes filles, mu samu musu abin yi. Yawanci in ka diba yawanci nan ƴan matan nan babu abin yi. Sai kaga abin nan akwai ciwo mace ƴan uwanmu, akwai ciwo. Kenan dole sai mun kama mu mata. mu muka san ciwon diyanmu.
Matasa sun bayyana gamsuwa da akidar wannan sabuwar jam'iyya wacce akasarin shugabanninta matasa ne yan takarda, kamar yadda za a ji daga bakin Aisha Muhammad da Adamu Ismaila.
Lokaci ne na kokowa na domin karadiya, kuma mu zan masu akida mu matasan, ba da kwadai ba, ko ba da hankalin yaudara ba, ko hankalin zalunci. Mu zan mutane gobe dan mu zan model, mu ba shi ma misali, mu mutanen mun zan mutanen kirki har ai kokowa da mu.
Mu bukatan mu, muna so idan Allah ya tabbatar da abin, ya kula da mata, ya zamanto wanda ba su da sana'a, wanda ba su da abu da musu abin da za su neman su yi sana'a ko su nemi aiki, ko da wani aikin hannu ne ko wani abu, muna fatan wannan. Muna fata mata kuma su yi kokari su zo su shiga wanga party, tunda wallahi ni na yaba da wanga party.
Uwar jam'iyyar Adede Zakara ta jaddada aniyar shiga zabukan da za a gudanar a shekarar 2020 da 2021. A cewar shugabanninta, suna da kwarin gwiwar taka rawar a zo a gani a wannan fafatawa a bisa kyakkyawar manufar su ta inganta rayuwar talakawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4:41 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi London dan abin da aka bayyana da kebantacciyar ziyara da shirin dawowa 5 ga watan gobe. Wata kungiyar da'awar yaki da zarmiya ta ce tun farko ba daidai ne hukumar zabe ta bada dama zababban gwamnan Bauchi Sanata Bala Muhammad ya tsaya takara ba. Ibrahim Musa shine shugaban kungiyar.
Duk mutumin da yake da alaka da cin hanci da rashawa bai kamata dauki amanar al'umma a bashi ba, duk da zabe yake, kuma akwai magana ta fa balewa hukumar zabe ta yi mai talashi.
Yan shiya sun yi muzaran neman sakin ilzazzaki da ke hannun jami'an tsaro tun 2015, inda yanzu ya cika shekaru 68 a duniya. Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin ilzazzaki ne.
Ba za a raba mu da malam ba, muna alhinin zaluncin da aka masa a gaban duniya, mu ƙara jaddada bai'ar da muke da ita gare shi.
Yayin da Buhari ke shirin sauke majalisar sarana 22 ga watan gobe, masu neman shugabancin majalisar dokoki ta tara sun takarkare tsakanin zaɓin APC da bukatun masu hamayya. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne madakin Samunaka a jihar Kaduna, Alhaji Garba Suleiman, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa, da kuma Rabaran Ɗanjuma Adamu daga Kano. Ga madakin na Samunaka.
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman, madakin Samunaka. Kuma zai yi tsari, zai yi kyau a ce gwamnati ta kullo da wani abu kamar na wanda ya shafi noma. Noman nan irin ko na rani ne, ko a noma ne irin na kiwon shanu, ko kiwon dabbobi, ko wani iri ne, ko kuma a ce a gashi yau an samu wani kiwon kaji a zai kowane local government da kowane ƙauye, a ce an nemo matasa, an yi musu ƙungiya na community, a ce to wannan ko jari naku ne, gashi in kun gyara ku ne, in kun riƙe ku ne, a ƙarshen shekara muna so a ga me kuka kawo, nawa aka ba ku, nawa kuka samu riba, nawa kuka mora. To wannan duk zai kawo mana ragowar tashin hankali, rashin zaman lafiya, rashin abin yi, duk zai taimaka. Sannan kuma su jami'an tsaron nan suna iyakacin bakin ƙoƙarinsu, wato kamar su police, soja, civil defense, hatta 'yan bangar nan da ake gani akwai ranarsu, domin su kansu za su iya ba da wani bayanai ga inda makwancin wanda suke ta'addanci nan suke sai a nemo su ba sai an neme su da tashin hankali ba a ce to menene ke damun su a zauna a islo duk wannan abubuwa muna ganin zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan kuma yanzu misali a ce ga wani abu ya tashi a wani ƙauye wanda yake a ce headquarters local government din ɗan sandan nan suke to kafin fa a ce ɗan sanda ya kai ɗauki amma isa a yanzu akwai waya za a samu bayanin wuri kaza ana kaza ana hayaniya kaza labari nan da nan zai isa to amma ba ɗan sanda ko ɗaya a ƙauyen ba ko ɗaya a garin to kaga jama'a kun ga a nan gwamnati tana da abubuwan da ya kamata ta tashi ya haika domin gyara waɗannan al'amura kuma a nan a kan maganar 'yan sandan da har yanzu misalai da yawa ga su nan yanzu a duba a gani a ce yau din nan kamar a ce a inda na sani inda na fi wayo misali a ce a samu naka an ɗauki ɗan sanda guda 20 to tabbas a cikin guda 20 din nan a ba wai za a ce ne menene credit ɗinka ba menene indigent ɗinka ba shikenan kawai an ɗauke ka to sai an tantance an tace an ga dinnan kai dinnan mutumin kirki ne an samu shaidu daga sarkin gari daga hakimin gari daga mai angon gari an ba da kyakkyawar shaida kai mutumin kwarai ne an ɗauke ka aikin ɗan sandan nan idan aka ɗauke ka duk abin da ya faru na iya shege da shaidana to garinku ne ko ka yi da kyau ko kar ka yi da kyau ɗan uwanka ne iyayenka ne annanka ne in ka musu abin ya ma kai mai garinku ne to a nan ne ina ganin yadda ake ta cekucin a kar a yi state police wato 'yan sanda na jiha ni a gani na wannan ba daidai ba ne saboda in an yi 'yan sanda na jiha wai tunanin da ake yi sai a ce a wai in gwamna mai ci zai amfani da waɗannan 'yan sanda ya yi abin da ya ga dama don ya ci zaɓe so nawa zai amfani da 'yan sandan domin zaɓe a dai shekara hudun nan sau ɗaya zai amfani da su to amma a cikin shekara hudun nan abubuwan da zai je ya dawo suna da yawa kuma a cikin wannan ma ɗin ba dole ne a ce waɗannan 'yan sandan da suke ƙarƙashin jihar ba a ce kowa yana da ra'ayin wannan gwamnan ba saboda haka a nan mu muna gani ko kuma ni ina ganin shawara ne na gari a ɗauko ɗan sanda inda yake inda ya san jama'a ya san duk mun an ce wani shetani ne ya san gidansu ya san iyayensu duk wani abu da za a ce an yi na shikenci na ta'addanci abu biyu ne a nemo su a lallashe su a zauna lafiya a nemo musu abin yi in kuma ka ɗi to abin da kai ta yadda kake so gwamnati duk tana iya yin wannan saboda haka masu sauraronmu ba zan fasa ba da cewa gwamnati ta nemi duk wanda yake daji a lallaba a zauna a yi shawara a tattauna da su in har za su yadda me ke damun su menene matsalarsu waɗannan fa mutanen da suke dajin nan su ma fa ba wai wani mutane ne kamar mu ba aljanu ba ne rashin abin yi ba wani abin da za a yi ba sana'a ba komai kamar yadda na faɗi ɗazu maganan mai infiraji wanda yake baka yau gobe ba ya da shi kai ba ka da shi to me za ka yi ba ka da wani abu ne in ba ka kai hankalinka nesa ba to sai ka kai kwace to abin da nake gani a nan Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali arewa mu tashi mu tashi mu yan arewa kowane irin kabila ne kai kowane irin addini kake yi zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki Allah Ubangiji ya haɗa kawunanmu a yi sulhu a zauna lafiya Allah Ubangiji ya taimaki gwamnatocinmu da na jiha da na local government da na federal gaba ɗaya Allah ya taimaka musu su taimaka ma talakawansu da hanyoyi da Allah zai ba su basira Allah musu jagoran yadda za a kullo da abubuwa da yawa wanda zai kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali masu saurare ku huta lafiya daga madakin samu naka Alhaji Garba Suleiman.
Shi kuwa Rabaran Dan Juma'a da mu cewa yi.
Ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista. Ina mai fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba daya. Ina mai fatan Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari kamar ana ganin ya yi sanyi. Sau da yawa kamar yadda aka faɗa da Hausa na kwance yana ganin kokowa. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummarmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Fatanmu shi ne a gare shi da sauran muƙarrabansa mu ga gaskiya a ciki. Bacin haka mu kanmu kuma 'yan arewa mu bashi haɗin kai. Wani lokaci abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa. To mu bashi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana dada mai zai je idawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta. Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba, rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba, akwai hukuma. Tun da yake doka tana nan akan kowa, bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma. Ita take mulki da mu Allah ya dora mu akan ta, kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci. To bari mu ɗauki mataki na kai wa hukuma damuwarmu.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla. Yanzu kuma bari mu koma mu ɗauko rahoton wakilinmu Alfonso Okoregwe, inda ya ce har yanzu ba a gano inda 'yan ƙasar Sin wato ƙasar China su biyu aka yadda aka yi garkuwa da su a jihar Ebonyi ba, sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana ƙoƙarin danganin an kuɓutar da su.
Bayanai na nuna cewa har yanzu ba a gano inda 'yan ƙasar Sin nan biyu da aka yi garkuwa da su a jihar Ebonyi suke ba, sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana ƙara ƙoƙari don ganin an kuɓutar da su lami lafiya. JS Beloved Order kakakin rundunar 'yan sandan jihar kenan na cewa dukkan jami'an tawagar dabarun namu suna nan suna aiki suna bincike, kuma burinmu shi ne mu kuɓutar da su lami lafiya mu kuma kama barayin mutanen don hukunta su. Muna wannan ƙoƙarin kuma na san za mu cimma nasara. Ta dai ƙara da cewar, ina son in amfani da wannan damar in roƙi baki, musamman Turawa, su daina sa kansu cikin irin wannan haɗarin. Ya kamata su rika neman kariya daga 'yan sanda a dazuka kamar wannan, a gandun daji kamar inda aka sace su. Ya zamana ba za a rika kiran mu lokacin da an aikata laifi ba, amma a rika kiran mu don hana aikata wani laifi. Yanzu dai gwamnatin jihar Ebonyi ta ce lamarin ya zo mata ne da bazata, kamar yadda kakakinta Emmanuel Uzo ya shaida wa muryar Amurka. Ya ce gwamna na dawowa daga Abuja lokacin da ya ji labarin. Saboda haka ya umarci kwamishinan 'yan sanda su yi maza su zaƙulo ɓarayin mutanen, su kuma kuɓutar da 'yan ƙasar Sin ɗin nan ba tare da wani lahani ba. Magana nan ita ce satar mutane ba kuwa ce a wajenmu. Mun ji labarin kuma sai kowa ya mamaki, saboda tun shekaru huɗun da suka wuce ba mu taɓa samun irin wannan fitinar garkuwa da mutane ba. Gwamna bai ji daɗin wannan ba, kuma ya umarci a yi bincike da gaske. Muna da tabbacin cewa za a kubutar da su. A ranar Alhamis da ta gabata wajen karfe 3:30 na rana ne, wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da sun zigzin da wankin hu ma'aikatan gungun kamfanin Tongi, yayin da suke kula da wata sabuwar hanyar da ake gina a karamar hukumar Ohozara da ke jihar Ebonyi, kusa da iyakar jihohin Ebonyi da Enugu. Kakakin 'yan sandan jihar dai ta shaida mini cewa yanzu waɗannan masu garkuwa da mutane na neman kuɗin fansa, sai dai bata faɗi daidai jimlar kuɗin da za a ba su ba kafin su sauko 'yan ƙasar Sin ɗin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe, yanzu kuma sai labaran wasanni amma a taƙaice.
Wasanni a taƙaice.
Nigeria ta karkare gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta matasa a ƙasa da shekaru 17 ba tare da samun kowace lamba ba, bayan da a yau kasar Angola ta doke ta da ci 2-1 a wasan neman na uku na gasar. Duk da yake Nigeria ce ta mamaye wasan na yau, to amma sun kasa samun galaba, duk kuwa da cewa tun a minti na 58 na wasan aka baiwa dan wasan Angola jan katin kura wanda ya maida yawan 'yan wasan su 10. To sai dai Najeriya ta koma gida ne kadai tare da tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta matasan 'yan kasar da shekaru 17 da ta samu, gasar da ta fi kowa tarihin lashewa a duniya. A kasar Spain mai yiwuwa kungiyar Barcelona ta sami tabbacin lashe gasar La Liga ta kasar a yau, idan har ta doke Levante a wasan gasar da yanzu haka suke can suke karawa, duk da yake akwai sauran wasanni uku a kan malakar wasanni. To sai dai kocin kungiyar Ernesto Valverde ya ce shi kamsan ba zai ajiye zaratan 'yan wasansa ba domin karawar da za su yi da Liverpool a gasar zakarun Turai. A ranar Laraba mai zuwa ne Barcelona za ta karbi bakuncin Liverpool din a wasan kusa da na karshe na gasar ta zakarun Turai, a daidai lokacin da take fatan karkare lashe kofin La Liga karo na hudu a cikin shekaru 5. A Ingila kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Tottenham Mauricio Pochettino ya ce 'yan wasansa na fama da gajiya ainun, biyo bayan kashin da suka sha a hannun West Ham a wasan gasar Premier. Kwallo ɗaya tilo da ɗan wasan West Ham ɗin Michael Antonio ya jefa ta yi sanadiyar shan kashi ga kungiyar ta Tottenham karon farko a cikin wasanni 5 da ta buga a sabon filin wasanta. A ranar Talata mai zuwa ne Tottenham ɗin za ta fafata da kungiyar Ajax ta kasar Italiya a wasan farko ta wasan kusa da na karshe ta gasar zakarun Turai, a daidai lokacin da take ta uku a teburin gasar Premier. A ɗaya ɓangaren kuma, fatan kungiyar Cardiff City na ci gaba da kasancewa a gasar Premier ya haɗu da Chiefs, bayan da a yau kungiyar Fulham wacce tuni ta sami tabbacin ficewa daga gasar ta doke ta da ci 1 da nema. Cardiff ɗin tana ta 18 ne a ƙasan teburin gasar tare da tazarar maki 4 tsakaninta da ta samanta Brighton, yayin da ya rage saura wasanni 2 kacal na gasar. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau, Wolves ta bi Watford har gida ta doke ta da ci 2-1, yayin da Southampton da Bournemouth suka yi kunnen doki da ci 3-3. A fagen wasan tennis kuma, mace ta farko a duniya Naomi Osaka ta janye daga gasar tennis ta Stuttgart Open sa'o'i kalilan kafin karawarta da Annette Contaveit a wasan kusa da ta karshe a yau Asabar. Osaka ta ce ta janye ne saboda ciwon da take fama da shi a bangaren hagu na cikinta, wanda ta soma ji a karawar da ta yi da Donna Vinkic a jiya Juma'a. Hakan ya baiwa Contaveit, mace ta takwas a duniyar tennis, damar kaiwa wasan karshe ta gasar, inda za ta fafata da mace ta uku Petra Kvitova. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Masu sauraro a gafarce mu saboda ƙurarren lokaci ba za mu kawo muku taƙaitattun labarai ba da labaran wasanni muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Keith Holmes ni Zahara Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.